Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, 60. Masu sauraronmu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, normal, download da kuma niya. Haka kuma ana iya samun Alpha Radio na Kumasin da ke kasar Ghana. Su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makiri muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku cewa kungiyar matasan Najeriya ta ce suna nan tare da shugaba Muhammadu Buhari amma fa ya samu su naye. Sai kuma Usman Kabara da zai shigo da shirin sanana kasa ba kasawa ba daga nan Rilwan Muktar Abbas ya kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Ghana. Daga ƙarshe mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Kasar Tanzania tana kokarin kawar da yuwuwar wata gagarumin zanga-zanga yau Alhamis wacce aka shirya ta kafafen sada zumunta domin nuna rashin amincewa da takaita harkokin siyasa da walwalar 'yan jarida wanda hukuma ta yi tun lokacin da shugaba John Magufuli ya hau mulki shekaru uku da suka shige. Jabaya a kasar da ke gabashin Afirka kuma ɗaya daga cikin kasashe mafi zaman lafiya a nahiyar sun gargaɗi jama'a game da yin zanga-zanga a kan titi. Haka kuma an shirya yin zanga-zangar a ofisoshin jakadancin kasar a kasashen waje ciki har da birnin Washington inda wasu mutane da dama suka yi zanga-zanga da safiyar jiya Laraba. Wasunsu sun rufe huskokinsu yayin da suke ta zagaye a ofishin jakadancin kasar kuma ana yayyafi kuma sun rike kwalaye masu rubutu da ke cewa tilas Magufuli ya tafi. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka su tabbatar da Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ba da nufin hana ta ci gaba da kera makaman nukiliyar. A cikin wani jawabi mai dimin tasiri na mintuna 49 da ya yi gaban majalisun Amurka, Macron ya ce Iran ba za ta taɓa mallakar makaman nukiliya ba nan da shekaru biyar ko kuma shekaru goma. Sai dai shugaban na Faransa bai bayyana shugaban Amurka Donald Trump kai tsaye a matsayin mai kalaman adawa ga yarjejeniyar shekarar 2015 a kan canjin yanayi. Trump yana da wata ɗaya kacal ya yanke hukunci a kan ko Amurka za ta sabunta takunkumi a kan Iran. Yarjejeniyar ta ɗage takunkumi a kan Tehran yayin da kuma za ta dakatar da shirinta da nukiliya zuwa wani lokaci. A hali da ake ciki kuma shugaban gwamnatin Jamus Angela Merkel za ta kawo ziyarar wuni guda zuwa fadar White House a gobe Juma'a bayan ziyarar wuni uku da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kawo. Ana kallon waɗannan ziyarce-ziyarce masu biye da juna a matsayin wani yunkurin roƙon shugaban Amurka Donald Trump kada ya kada yayi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Iran kana kuma ya baiwa ƙasashen Turai damar rashin biya kuɗin haraji akan wanda Amurka ta dora kan ƙarafai da ake shigowa da su cikin tanadin dindindin. Ƙungiyar Taliban ta bada sanarwar fara wasu munanan hare-hare na shekara a Afghanistan wanda zai haifar da kuma baya ga shirin makonni wanda ake yi na sake komawa akan teburin tattaunawa. Wannan sanarwar ta zo ne daidan lokacin da Afghanistan ke shirin gudanar da zaben wakilan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi a cikin watan Oktoba wanda aka daɗe ana samun jinkirin gudanarwa. Wannan ayyukan 'yan ta'adda da aka yi wa take Al-Khandaq ya fara ne da safiyar jiya Laraba kuma waɗannan hare-haren sun za su fi auna Amurkawa ne da 'yan leƙen asirinsu wanda suka mamaye ƙasar a cewar sanarwar Taliban. Wannan matakin ya zo ne makonni bayan da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya amince wurin wani taron ƙasa da ƙasa a birnin Kabul ya tattauna da ƙungiyar Taliban ba tare da gitta wasu sharuɗa ba domin kawo ƙarshen faɗar shekaru 17 wanda ya ƙicinyewa. A wata hira da ya yi kuma aka yada a kan talbijin mai zaman kansa a Pakistan da yammacin jiya Laraba, jakadar Afghanistan a makwabciyar Pakistan da ake kira Umar Zakwil ya ce wato yana ganin cewa Taliban bata da ƙarfin da za ta iya yin galaba akan sojoji, a don haka ta bada haɗin kai a koma kan tattaunawa domin kawo ƙarshen mummunar yaƙi da ake yi a Afghanistan. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan majalisar dokokin Amurka masu goyon bayan shirin da ke kare yara da ba su da takardar izinin zama Amurka daga koransu cikin ƙasar sun jinjinawa umarnin wato wadda kotun tarayya da ke ƙarfafa shirin yaran wadda ake kira daka a taƙaice. Sanata Amy Klobuchar ta ce jam'iyyar Democrat daga mazaɓar Minnesota ta faɗa wa muryar Amurka cewa bacin abinda alƙalan suka faɗa, akwai kuma abinda Amurka wanke faɗi. Mutane suna son waɗannan yaran su ci gaba da zama a nan Amurka. Ta ce sama da kashi 90 cikin 100 na waɗannan yara suna aiki, wasu kuma na zuwa karatu. A bara ne Trump ya ayyana ranar 5 ga watan Maris, ranar da wa'adin shirin daka zai kare, shirin da ya bada takardun izini na aiki da karatu na wucin gadi ga bakin haure 700,000 wanda aka shigo da su Amurka ta barauniyar hanya tun suna kanana, wanda ake kiransu kuma Dreamers. A shekaran jiya talata ne wata kotun tarayya ta umarci gwamnatin Trump ta ci gaba da shirin daka kuma ta amince da sababbin masu neman shiga karkashin shirin. Wasu alƙalan tarayya su biyu sun zartar da hukunci a baya da a ci gaba da ƙare waɗannan yara da suke cikin shirin.
A faran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan bude rahoton da ziyarar da kungiyar matasa su kai wa Option VOA. Kuma suka ce su kan suna nan daram tare da shugaban Muhammadu Buhari. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kullo da shirye-shirye don samar da ayyukan yi ga matasa ne mafi a'ala, har da gwamnatin Najeriya mai da'awar canji za ta cimma burinta na sauya akalan mulki a Najeriya. Wannan shine ra'ayin majalisar matasan Najeriya a lokacin da ta ziyarci Option VOA a Abuja. Matasan sun ce sun amince da duk matsayar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya ce yawancin matasan ƙasar ce ma zaune ne, amma yanzu za su fara kamfe din fadakar da kan matasan muhimmancin ilimi, sana'a da sauran ayyukan dogaro da kai. Don haka kungiyar ta buƙaci shugaba Buhari da ya buɗe ƙofar gwamnatinsa don tafiya da matasan a matsayinsu na masu jajircewa ranar zaɓe. Kwamarar Murtala Garba shi ne shugaban ƙungiyar.
Wannan kasan shi shugaban ƙasa mutum ne. Dai a duniya da ya ba wannan da ya ce matasan Najeriya muna ba mu da kuzari. Matasan Najeriya muna ƙoƙari, kuma kowa ya san mu masu yi ne. Gwamnati ne kuma duk abin da ya faɗin nan a ƙasashe da yawa, ai akwai inda ake ba da ilimi kyauta din, akwai inda ake bada harkan lafiya kyauta. Duk shi ma abinda muke kira kenan, muke kiran gwamnati ta zo ta yi wannan abun, don ba duka kowa bane yake da karfin ya samu kuɗi ya je abinda zai yi. Kuma duk da haka kuma muna kiran matasan mu din mu taso mu zama mutane masu kishin kanmu, kar mu zama ƴan daba, kar mu bi ƴan shaye-shaye, shan kodin, sace-sace da waɗansu abubuwa, muna bin ƴan siyasa da ba mutanen ƙwarai bane. So abinda yake ciki kuma muke kiran matasan mu tsaya kai kenan, matsayin na matasa.
Jami'in walwala da lamuran tsaro a helkwatan APC mai mulki Shehu Umar ya ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na da buradi masu kyau na bunƙasa rayuwar matasa, amma na zagaye da shugaban ne yake haddasa cikas.
A gaskiya shugaban ƙasa in ka duba abun shi kadai da ke nan fada ba shi da mataimaka, yana ta kokari akan yin wannan yaki da cin hanci da karɓar rashawa, amma wasu suna masa zagon ƙasa. To ba mu san ko mai gida yana kallon su ba, ko kuma ya gansu ya kyale su, to shi ne abin da yake daure mana kai. Amma gaskiyar magana yana kokari na bijin kokari hakika, kuma sai na kokari. To ka duba misali, shugaban kasa ne zai aika da sunan mutum a majalisar Senate ya ce na sai confirming a aiki da shi a matsayin ya taimake shi akan wannan yaki da canji da karosha. Amma sai ka ji an ce wani a cikin gwamnatin kuma ya rubuta takarda ma Senate ya ce wai shi wannan mutum yana da wasu abubuwa da ke tuhumarsa, ko kuma akwai wani abubuwa da aka gano cewa akwai matsaloli a kansa. To ni a gaina inda ma hakan za ta yiwu, to kamata ya tambayi shugaban kasa kafin ya aika da takarda a Senate za ta kauntar din odar shugaban kasa. Wannan abun ya daure mana kai.
A ranar ansan mulkinsa na 29 ga watan Mayun 2015, shugaba Buhari ya jinjina wa matasa don jajircewar da suka yi wajen zabansa, inda kalamansa na zayyana su da cima zaune ke haddasa muhawara mai zafi. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Kinyara Allah nana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau
to a gaida Salisu Shehu Ashaka kuma a ci gaba da shakatawa da wannan faifai dake bisa inji yanzu gaida baban gida masu jauje kwantagora har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 3 na tsakar dare da minti 13 ga kuma shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta tamka
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a makon da ya gabata in baku manta ba mun faro hira da Aisha Muhammad Adam wata baiwa Allah da take da bukata ta musamman a jikinta amma hakan bai nakasa ta ba domin kuwa zai ciyar ta a tsaye ta kyakkyar kamar ta kowa yar jarida ce mai tasowa sannan mace ce mai nuna yanayin halittarta ba tare da boye-boye ba wanda hakan yana daya daga cikin abin da tace ya bata kwarin gwiwa a rayuwa domin kuwa kafafuwanta da hannayenta duka alankwashe suke halittarta ita da kanta tace ba irin ta kowane mutum bace wannan ce ta sa ta gode wa Allah a yanda yayi ta kuma ta ci gaba da sa burinta gaba ta tsane yanda take magana akan yadda mutane masu bukata ta musamman ba sa samun kulawar da ta dace ga ci gaban wannan hira shin ya kike ganin gwamnati take kallon na kasa su ko kuma me ya kamata a ce ta iya yi
gaskiya a Najeriya ni banga ana irin kema disabled people ba yadda ake wa wayannan yadda ake a kasan waje ma gaskiya ba musu so koi zaka je makaranta ka ga babu hanyar wheelchair ko to kenan mutum zai
ya kudi kar motar kujerar shi ta tabi
yawa to ya zasu yanzu tana shiga da cutu sun fara wani wahala
daban kuna ma da asibiti har asibiti ma zaki gaba inda za su wuce yanda ya kamata su bi
babu gurin hawa eh akwai wani irin masu amfani da keken nan haka
keken gurabu
makantar mu sai ya sakwara gurabu sai ya sakwara ga dan motan shi nan kuma zai fara hawa dan wani step din nan kafin shi ga ya hawa kan kujeran shi kaga yana abubuwan nan ba wani ak mata a dinga ina so a buɗa masa hanya su ma a daina kallon su kaman kawai wayannan ba su iya taimakon komai ba su iya komai a duniya ba a ba su opportunity haka su dinga
yi
saboda yawancin masu irin wani disability din nan yawanci duk suna da abu a ƙwaƙwalwansu da zai iya taimakon mutane amma yato kowa suna kallon su kaman ba komai kaman ba su da komai irin kawai sai dai a daina kallon su kaman Allah sarki kawai so as a vast opportunity a dinga tunani da kawai building public house kaman hospital kaman makaranta a dinga tunanin akwai irin mutanen da
ke da ba za su iya hawa kafa bene irin ta kowa ba
yawa yawa so su hawa jirgin nan ma da sauransu duk shi ma wahala ne musu a nan Najeriya
jirgin ƙasa na sama
duk wahala ne
to Aisha akwai take kira mun sunan shirinki da kike yi kina sawa a yanar gizo na talabijin wanda ni ma kin taba hira da ni kafin in bar Najeriya me sunan shi ne ko me sunan channel dinki da za a iya a YouTube kike yi
okay a YouTube da Yisha TV sunana Aisha sunana da shi Yisha TV
Yisha yake rubuta Yisha din me spelling kila mai saurare na sanya duba
okay YEASHA TV
ka. Misa kika fara tunanin bari ki shirye kina hira da mutane ta yanar gizo. Ga can kin je Liberty kina koyon aikin radio da TV sai kuma gashi kin ce to bari ki dora kina dora ayyukan ki akan YouTube channel. To menene wannan? Misa kika fara tunanin haka?
Take da na fara aiki a zaka fara koya mun da Abuja ke dan aka saka bi a TV din sai na fara zuwa gurin ina kallon yadda ake editing yadda ake yin video san cinema ba ya bani sha'awa saboda ni ba radio na fito gaskiya amma da aka bi a TV din naga yadda suke yi sai bani sha'awa sai kuma na san tun da lokacin da daga secondary school nake ba wani iya aiki zan fara yi ba saboda ba mutane da especially a Nigeria ba mutane da suke karɓa mutane masu certificate din secondary school ba. To shi ne ce bara dan fara yin shi a internet, tunda internet ba sai kana da certificate ba, ba sai kana da wani degree ba, za ka iya buɗe abin ka ka fara yi. To shi ne ce bara
ka nuna kanka kenan. Kai
kuma dama ina son yin. Yawa. Ina son zan ga yin mutane dama ina son sanin mutane me suke ciki, me suke yi. Ko amma da koya wa yansu mutane abu ne ma in je gurin in a bidiyon posting, ko zai da mutane duk
ya karbu da kika yi ya karbu mutane sun karba abin suna kallo sosai
gaskiya mutane dai suna san shi amma na fara yi ko dan wani abu ya faru sai na inda na yi mutane suna tambaya na ya kai kika daina post
eh ba mu ga kaza ba to to inda zan fara ke na karshe shine akwai buri da yawa a gurin mutanen duniya wanda kuma su ma mutane masu bukata ta musamman dole suna da nasu burin a rayuwa shin kina da wani buri kaman misali da ya shafi maganar siyasa da shugabanci haka me ya sha'awar ki da wannan
dace ni ba na son irin shiga cikin siyasa although don so dai irin bare ni in shiga ba directly amma dai in zama wani abu kaman eh kamar in dai zan iya taimakon wani din da shi ga a dinga advising din shi ko kuma a dinga you know in dai to wani magana shi yayi ni ba so ni da kaina in shi
to akwai wanda ne taba hira da shi yake cewa suna son mutane da suke da irin bukata ta musamman a jikin su wanda suke da wani dan disability da sauransu su dinga fitowa suna shiga mukaman siyasa suna takara maimakon dokan nan da aka so a majalisa tun 1999 ina ga take majalisa abu ya gagara a tabbatar musu da ita in wai su suna cikin irin mukaman siyasa to da kansu za su tabbatar wa kansu irin wayannan dokokin kina kallon haka kina da wannan tunanin
sai ina gani hakan saboda kaga duk mutanen da suke cikin irin
majalisun ya
ka inna sun san me sa su suke shiga to da su zan san miki irin su ne ko to ya kamata irin mu din ya kamata irin mu ya shiga saboda shi ma ya dinga tunanin mu kaga wani sun shiga sun shiga suna tunanin kansu
kansu
to sai ga mutane daban-daban ya kamata su shiga kamar yanzu a ce a white a gari ne fara da mutane kadai ba su dinga tunanin ba bakin mutum yana bukatan abu ba ko sai ba sai zo shi ma ya fara aiki da taimaki fellow black people din shi so irin haka ne gaskiya na ganin sai dai irin mu sun shiga sun fara wani abu
to daga ƙarshe wani kira kike da shi ga matasa musamman mata da suke da wata bukata ta musamman a jikin su wanda wani wurin su ya nakasa ko kuma wani abu makamancin haka wani kira zaki wa ƴan mata su kalli yanda ke rayuwarki take ko na wani a kusa da su ya zaki yi ce
wato ni ina so in ce musu to Allah yana halittar kowa yadda yake so ne kuma da akwai dalili duk da ba kowa suke samu su san dalilin ba amma dai akwai dai dalili ko abin zaka iya da wanda ba zai iya ba akwai abin da zaka taimaka mutum da shi kuma dan kadarin abu ne kuma ba dole sai ka zama irin kaje kai magana duniya ba shi ne kake taimaka mutum ko mutum da kake taimaka da wanda kake yin rayuwarka yana da kyau so sai na kallon kan kaman so ai ni da kuma dai haka Allah ya yi ne to sai zo na ka ba don wani gode yin wani abu da irin out of yadda nake ba so ina so zan kallon kan su kaman tsoron mutane kaman za su iya abu wannan ke komai suke so a duniya in dai sun so su shiga wancan aiki ne in sun so su zama wannan ne in sun so su zama wancan ne duk za su iya in dai kawai su yi believing in dai su yi yadda da kansu kawai yawa in sun yadda da kansu sun yi kawai duk abin yadda ne gaskiya
yadda da kai
saboda za ka ga mutum da ba ma abin da same shi amma ya shi hawa da zai zama a gida ba zai iya komai ba
saboda yana lagwaje
ya sa shi ya dinga zama a gidan nan
kin ga tunanin ya zama shi ne na kasa shi kuma
yawa kuma shi jikin shi ba abin da ya same shi amma ya shi hawa ba zai aiki ba
eh kin ga tunani ya kai shi kasa
sai da abu yadda Allah ya halice shi din in kai tunani za ki iya yin komai za ki iya duk tunani ne
To mun gode sosai Aisha Allah Ubangiji kuma ya bada sa'a zamu ci gaba da kallon mu ma Aisha TV insha Allah Allah ya maida ita babban gidan talabijin wata rana yawa mun gode sosai da kika samu lokaci mu ma mun gode
okay
to Aisha Muhammad Adam muna godiya sosai duka anan kuma zamu ja burki a madadin duk wanda suka taimaka wannan shirin ya kammala musamman wacce take hada mana sauti Julie Lazarescrasham Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
To a gaida Usman Ahmed Kabara yanzu kuma ga Rulwan Muktar Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da mu so mu sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana Daily Graphic wadda babban labarin ta shine babu komawa baya ga ra'ayin da aka yanki game da matsayin bankin Ghana na wa'adin jarin da ta baiwa duk bankuna jaridar ta ce duk da damuwa da wasu bankuna sun karanta nunawa game da umurnin bankin Ghana na matakaicin jari da ya kama Ghana sidin miliyan 100 kudu kan watan da zamba shekaran nan babban bankin na zakiya ta fada cewar har yanzu tana tsaye kan shawarar ta kuma tana kyautata zatin duk bankuna da su cimma wannan wa'adi da aka gabatar musu har yau dai a jaridar ta Daily Graphic an sallami ɗan sanda uku da aka sama da laifin sayyada bindiga samfalin AK-47 ga Sabila babban inspector ɗan sanda IGP Mr. David Hassan Fitu ya bada umarnin cikin gaugawa a sallami ɗan sandan nan guda uku da ake zargi sun sayar da bindiga samfalin AK-47 ga wani Sabila a Weja kusa da Accra. Lauya da makarabarsa an musu ɗaurin shekaru 12 game da wata badakalar sayar da filaye. Wani lawyer in ji jaridan mai suna Domenico Susacci da makarabarsa wasu mutane kenan an dau musu dauri na shekaru 12 a gidan prisoner a karkashin wata karamar kotu a nan Accra saboda an same su da laifin zaluntan wani dan kasuwa kudi da ya kama $200,000 a harkar sai da filaye Daily Guide an sake sa hannu kan arzikin Opuni Daily Guard na maganar sake umurni da kungiyar nan ta Yoko ta sake bayarwa ne da kada bankuna su yadda shi wannan tsoho jami'in Cocoa Board Opony ya cire kuɗi a baki duk da umurni da kotu ta bayar. Searchlight ko an amince da ludai ko a'a, Eje Kudai ya sanya kafar wando daya da me. Har yau dai a Searchlightin ma'aikata 998 ba yawan su ba aikin su, inji kungiyar IDEG. Da informa Akufo Addo ya bayar da cin hanci a takarar maga kujerar NPP na babban jiha Accra. Jaridar Today gomwa ta gabas ta lakume Ghana Cedi miliyan 81 a makokin kantoma daya. Har yau dai Atiden Indum ya tallafa wa dalibai 8. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To ma Allah, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, ina kira ga waɗanda suke faɗa a ji a gwamnatance da su duba girman Allah da annabinsa. Ya kamata don Allah ana roƙonsa, talakawan Yobe, Borno, Adamawa suna cikin wani hali na rufin musu kasuwanni. Akwai wanda sai ya shiga kasuwa zai je ya yi ƙwadagonsa ko jamurantiya ko shishe na koyarwa ya samu ya kawo gidansa domin a ɗora abinci na rana, sannan ya koma nemo abincin dare.
Sunana Lawal Manaja Rashuwa. Ra'ayina gaskiya kamar yadda dandaren ƴan sanda a Abuja ta gabatar da ƴan fashi da makamin nan da aka sun zai gidan shugaban hukumar EFCC don cewa ya kai sabon labarin kansa an zuba kuɗi a nan sakawai. Har ɗaya ake fira da shi yake cewa ya je ne za su samu a gaban su. Ina da gaskiya su ne.
Assalamu alaikum. Mai magana malam ne ranar kwarra kullum. Sun ce ga masu yi wa Buhari makauniyar ƙiyayya cewar ana kuri kuwar Allah ikonsa. Maganar da ya faɗa ba ƙarya ba ne gaskiya, cewar wasu daga cikin matasan Najeriya ba sa son neman na kansu ne a ba su haka nan. Kuma wannan magana gaskiya ce, ko garinmu ka zo zan iya nuna maka saida, inda akwai wani malami mai bada taimako in ka zo ka layin da ake gidansa haka ne. Akwai wani kaya soja in zo garinmu, in ka ga yadda matasa suke cincirindo a gidansa, akwai dan majalisa MGG in ya zo haka matasa suke. Kuma magana da Buhari ya faɗa gaskiya ce ba ƙarya ce ba, yadda kawai wanda ba ya san gaskiya na faɗa sai ga kamar an zage.
Assalamu alaikum sassan Hausa na murya Amerika. Sunana Habibu Salam Bakori. Ina so ne zan bada ra'ayina game da zanga-zanga da ƴan shi'a suke yi a sakamakon Malam Ibrahim Arzaki. To a gaskiya ina ganin ya kamata a ce samu haɗa Buhari tallafi, wannan abu yana a hannun shi ne, kuma ko ta ba da umarnin cewar a sake shi, amma har yanzu ba a yi haka ba. Ni dai ina goyon bayan cewa a sake shi da ba a kama shi da wani aiki ba.
To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe yanzu, wato labarai, amma nan kara a takaice.
Haramta balaguro da shugaban ƙasa ya azawa wasu ƙasashe da galibi 'yan ƙasar musulmi ne a jiya Laraba. Ana sa ran kotun kolin ƙasar za ta yi bayani a cikin watan Yuni ko umarnin shugaban ƙasar ya zarce ikonsa da yake da shi akan bakin haure. Masu kalubalantar shari'a Trump da Hawaii sun ce majalisar dokokin ƙasar ta shirya wata doka wadda za ta magance batun tsaro da shugaban ƙasar ya bayyana a cikin umarnin da ya bayar da ke takaita balaguro akan wasu ƙasashe zuwa Amurka. Wani babban lauya na gwamnati da ake kira Neil J. Francis ya faɗa wa alƙalan cewa shugaban ƙasa yana da hurumi ya yi wannan ayyanawan bayan nazari da yi akan harkokin tsaro a duniya.
To madalla, yanzu kuma nan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima da rana a kujo su abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, da Salamu Abu da ya bada umarni da injiniyanmu Daru Smith, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.